نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وترك أمته على المهجة البيضاء على طريقة واضحة غراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال أو هالك فسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا بودغو ديال جنجنا مرسا إياك ستبتا ما الله سبحانه وتعالى والنبي ساقدر وساد يردسد أمجي وساه يتارم أولنا مسلاة ميتار الخير دا البركة نا الفرقان yake wannan unguwa mai tarin albarka a wannan gari na natawa wanda yau mun ne rana ta litinin mun shiga daren talata 13 da watan al-muharram hijirar shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1400 da shekara 45 wanda ya dace da 31 da wata na masu jajayen kunne masu amsa albashi da hukuma miladiya 2023 idan tarihi ya inganta ci gaba da karatun littafin adda'u waddawa wanda wasu ka fi sani da aljawabul kafi liman sa'ala al-dawa'i shafi wallafa al-imam ibn al-qayyim al-jawziyya alayhi rahmatullahi ta'ala wanda yau zamu tashi darasi na 19 a cikin jerin darussan da muke gabatarwa na mako a cikin wannan littafi wanda muna nan dai akan zancin da malai yake muna akan wasu rududdu da suka rudu da wannan rayuwar har ma ta sanya suka wa shari'a lalar fa'inta da mummuna na nazari akan shari'ar Allah subhanahu wataala wanda muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon fa'intar wannan shari'a akan yadda magabata na kirki suka fahimci ta Allah subhanahu wataala ya kare mu duk abin da yake tallallabiya ne ubangi subhanahu wataala muke roƙo kada ya jarrabe mu da kafirci bayan musulunci malin ya ambato mana wasu daga cikin rududdu suna ruduwa da cewa yin azumin ashura ta su'a da ashura da kuma azumin ranar arfa wato yana karkare zinibai ina karkare zinibin da mutun yake aikatawa duk da wannan hadisi ne sai dai ba su fahimci abin yadda ya kamata su fahimce sa ba har malam ma yayi radi cewa sallar farilla guda biyar da Allah yake wajabtawa mutun yake yi a kowanne wuni da dare da ma azumin wata ramadana sun fi karfin nafila a wajen na a wajen kwatanta lada ba a kwatanta abinda yake farilla bisa da abinda yake nafila shi yasa Allah subhanahu wataala yake ya sanya wa'annan ababen a kodiyo shi dan annabi adam yana mubasharar su yana aikatawa kuma sai malam yayin ishara da wani abu mafi muhimmanci shine rishin dogewa akan sabon Allah subhanahu wataala da kuma rishin barin mutun ya zamanto ya nisanci ai manya zunubai kuma da Allah subhanahu wataala yake bayani mun karanto aya in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu yukaffiru ankum sayyi'atukum in har kuka nisanci manyan zunuban da ubangiji subhanahu wataala ya hana ku akai to Allah yace yukaffiru ankum sayyi'atukum mu kuma su Allah mun yi alkawari zamu yafe muku kananan laifuka abinda bai kai alkabira ba na daga cikin abinda ya kamata mutum ya tsara fa'inta anan malam ya kare mu na hannunka mai sanda a kai da kuma lura da mu a kansa shine kokarin aikata ayyuka na alkhairi kamar da Allah subhanahu wataala yake cewa innal hasanat yuzhibnas sayyiat haka ne innal hasanat tabbas kawawan ayyuka da Allah subhanahu wataala yake son su yin su yana sanya ubangiji subhanahu wataala ya karkare maka as-sayyiat abunda bai kai al-kaba'ir ba shi ya sanya ma cikin siffa ta mayun Allah nagartattu suna nisantar wacan manya manyan zunubai sai Allah ce illal lamam sai abun da yake ɗan kanana kanana shi as-sagha'ir ba yadda za a yi mutum ya hana kansa wacan saban Allah subhanahu wataala amma duk irtikabin kabira shine musiba Allah ya kare za mu tashi akan gabar da Malik ya cewa فعلم ان جعل الشيء سببا للتكثير لا يمنع ان يتساعد هو وسبب اخر على التكثير ويكون التكثير مع اجتماع السببين اقوى واتم منه ما انفراد احدهما وكلما قويت اسباب التكثير كان اقوى واتم واشمل Malik cewa fa alima anna ja'ala shay'a anan zamu fahimci cewa sanya wani al'amari sababun litakfir la yamna'u an yatasa'ad huwa wa sababun akhar ala tafir idan aka ce ga abunda zaka yi Allah ya karkare maka zunubinka to wannan abu shi baya hana cewa dan ka karasa da wani dan ka karasa da wani ba za su hadu ba su karfafa junan su wajen su karkare manyan zunubai wannan abinda malam Bahaushe yake cewa munduwa guda ba ta kacal aikin alkhairi da Allah subhanahu wataala yace yana karkare zunubi to bai hana cewa kuma dan mutun yayi wani aikin da yake karkare zunubi idan suka hadu sai da moto sun karkar zulubin baki daya ba sai ku fice karatun ba malam ce fa alima anna ja'ala shay'a sababan litakfir la yamna an yatasa'ada huwa wa sababun akhar ala tafir da Allah ya sanya wani abu daga cikin ayyukan alkhairi dalilin da yake sanya Allah ya karkare maka zunubanka to bai hana shi wannan dalilin su hadu da wani dalili na daban domin su karkare zunubai yanzu misali azmin tasu ashura hadisi ingantacce daga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin al-imam al-muslim cewa yana karkare zulubin da ta gabata haka ne azmin arfa manzala ke cewa yukathiru sanatayn yana karkare zulubin shekara biyu to abinda malam yake so ya ce muna dan kai azmin ashura ta ashura to bai hana kai azumin arfa ko dan kai arfa bai hana kai ashura saboda ashuran da arfa su hadu dan su ƙara ƙarfafa abinda yake zulubin ka da su karkare maka shi yace wa yakunu takfir ma ijtima'i sababain aqwa kuma karkare laifi Allah ya karkare wa dan annabi adam laifi idan dalilai guda biyu suka hadu to aqwa shine mafi karfi ya fi karfin tasiri wa atammu min kuma ya fi cika ta hanyar karkare zunuban idan aka ce ga dalili guda biyu kowane dalili yana sanya Allah ya gafarta maka to sai ka aikata dukkanin waɗannan ababen guda biyu to ka kamar ka karfafi juna ne wajen Allah subhanahu wataala ya fi maka zunubai yace wa atammu min kuma shine mafi cika ta kamala ta wajen karkare zunubai shi yasa malam Bahaushe ma yake cewa ko kana da kyawu ka ƙara da wanka kyawun ka kadai baya wadatarwa sai kani idan kai wankan zaka ƙara kyawun akan wanda kake da shi to haka shi ma linka ya ayyukan alkhairi wanda akai alkawalin cewa duk wanda ya aikata to Allah zai masa wani al'amari na yafe zunubai to idan mutun ya hada su suka zama to guda biyu ko guda uku to wannan abun ya fi ƙarfafuwa bisa da mutum ya rike ɗaya ashe abin da malam yake so ya nuna mana shine nan cewa dan mutum ya ya bar sabon Allah subhanahu wataala ko kuma ya yana aikata alkhairi sai kuma ya zage akan sabon Allah to wannan bai wadatarwa ya rubu da sabon Allah sannan kuma ya dage akan aikin alkhairi kaga barin sabon Allah daga cikin abin da ke sa Allah ya karkare maka zanubanka in tashkani buka ba'ira matun hauna an lukaffir ankum sayi'atikum in mutun ya bar sabon Allah Allah yana gafarta masa to kuma sai ka kara da wani aikin da Allah ya ce in kai Allah zai gafarta maka irin azumin ashura irin arfa irin abin da ya shafi cin sallah a cikin lokaci da makamantan wa'innan ababe idan mutun ya goma yasu da juna to sai abin ya zamanto ya karfafu wajen Allah ya gafarta masa Allah ya gafarta mana baki daya malaka cewa wa atammu min kuma shine mafitika ma'an firadi ahdihima bisala ce dai ne ka rika bisala ce dai ne ka rika yanzu misali sai a ce wannan abun in kai yi shi to za shi ka maka ribar jika 500 wannan ma in kai zai baka ribar jika 500 to kuma yana yiwuwa duka a hada su a lokaci daya to tambaya anan za ka yi gudan ne ko biyun za ka yi na'am kaga za ka yi biyun ko saboda ka samu ribar to shi ne ma da yake so ya nuna mana anan idan ka tsaya da ɗa guda ribar kawai guda ci 500 kin amma idan ka hada biyun sai ya tashi miliyan daya to haka idan mutun ya rabu da sabon Allah idan mutun ya rabu da sabon Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya zamanto yana yin abinda Allah yake so kaga ya tara riba guda nawa guda biyu wa kullama qawiyat asbabut takfir kana aqwa wa atamm wa ashmal a duk lokacin da sabubban yafe zinibai suka tattaru suka kawaita suka yawa suka yi karfi to kana aqwa wannan wannan yafuwar da Allah yake wa mutum aqwa in ji malan tafi karfi wa atamm kuma tafi cika wa ashmal kuma tafi gamewa yanzu na daga cikin ababen da Allah yake yafe mutum kurakuransa shine mutum ya bar abin da yake na zunubai haka ne barin saban Allah subhanahu wa ta'ala na daga cikin ababen da ke sanya Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe wa dan annabi adam alqur'ani ya tabbatar da wannan ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladhina amanu tubu ila allahi tawbatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayi'atikum wa yudkhilakum jannati a wannan gabar ubangiji yake cewa ya ku masu imani tubu ila allahi tawbatan nasuha ku tuba zuwa ga allah subhanahu wa ta'ala tuba nagartacce tuban da ba komawa ruwa a cikin sa sai Allah ya ce idan kuka yi tabbas Allah subhanahu wataala yukaffir ankum sayi'atikum ya gafarta muku kurakuranku ashe idan mutun ya bar sabon Allah ka gano kuskure nake sai ka tuba ka ce Allah shi yahe maka to duk abin da kai Allah ya yahe maka dai kenan na daga cikin abin da yake yake karkare zunubai dan annabi adam shine yin sallah a cikin lokaci حديث ياتبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة والرمضان إلى رمضان وكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر صلى برلا زوا صلى فرلا فكان أزهر دل عصر دك أبن متينيين لفي إندي وببل لفي بني الله يقابل تامسا دك العصر زوا مكربا دك أبن دلاك إندي بيكي كبيرا بألله يقابل مكر da sharadin ya kasance tsakaninka da Allah subhanahu wa ta'ala daga isha magriba zan wali sha haka daga isha zan wasu bayin haka haka daga juma'a zan wa juma'a duk abinda zakai inda bai kai kabira ba Allah ya yafe maka haka daga watan ramadan zan wa watan ramadan duk abinda mutun zashi shi ma Allah ya yafe masa amma sai annabi ya ce idan mutun ya nisanci manyan kaba'ir manyan zunubai kaga abu na biyu daga cikin abinda ke sa Allah ya karkare wa dan annabi adam zulubin sa shine akwai mi akwai yin sallah farilla guda biyar abu na uku yin azumi ay sallar juma'a zuwa sallar juma'a abu na hudu azumin wata ramadan zuwa azumin wata ramadan abu na biyar aikin hajji ya tabbata a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi al-imam muslim cewa man hajja falam yarfus wa lam yafsuq raja'aka yawmin waladatuhu ummuhu, duk wanda yaje aikin haji, yayi aikin haji bai kusanci iyalinsa ba, bai yi fasikanci ba, zai dawo kamar ranar da aka haife sa. Kaga an karkare masa zinubansa. Jama'a mun fahimta, sannan kuma na daga cikin abin da yake sanya Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta wa dan annabi Adam abu na shida, shine neman Allah subhanahu wa ta'ala gafara. Istighfari yana sanya Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta wa mutum. To haka idan mutum ya tattara wa'innan dalilan ya karfafa su da juna, to malace kana ahwa, to lokacin sai abin ya kasance mafi karfi, ya karfafa. Wa atammu kuma ya cika ya batse, wa ashmal kuma ya hade, ya tattaro abin da zai sanya Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta maka. Wa kattikali ba'dihim ala qawlihi sallallahu alayhi wa sallam, da kuma wasu suke dogaro da fadar annabi sallallahu alayhi wa sallam hakiyan an rabbihi, wanda yake bada labarin yake hakaitowa daga ubangijinsa, wanda yake wannan hadisi ne na al-imam Ahmad ibn Hibban ya fitar da shi, al-imam Hakim ma ya fitar da wannan hadisin. Annabi Allah yake cewa, ubangiji subhanahu wa ta'ala yana cewa, ana inda husni zanna abdi bi falyadhunna bi ma sha. Manzo Allah yake cewa, Allah yana cewa, ana inda husni zanna abdi, ni ina iya inda bawa na yake zato game da ni, iya zato na da iya yadda bawa ya dauke ni yake zato game da ni, to iya yadda nake. Idan kana zaton alkhairi wa Allah subhanahu wataala khairan, in kuma kana zaton sharri to wannan abun sai wakana akanka. Ina fatar mun fahimta. Shi yasa mu dinga zaton alkhairi wa Allah subhanahu wataala, mu dinga fatan alkhairi daga Allah subhanahu wataala. Malai yace ya'ni ma kana fi dhannihi fa innahu fa'iluhu bihi, duk abinda mutum yake zato wa Allah, to shine abinda Allah zai maka. Abinda kake tsammaha wajen Allah subhanahu wataala, to shine abinda Allah subhanahu wataala zai wadan annabi Adam. In kana zaton Allah subhanahu wataala zai yassare maka Qur'ani, sai Allah ya yassare maka. Amma in kana zaton cewa ai abu ne mai wuya, sai Allah shi barkar dubaraka, sai kasa yassarwa gare ka. Jama'a mun koyi, idan kana zaton cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya bude maka, ya baka jari mai albarka mai yawa, sai Allah ya baka. In kuma kana zaton cewa kawai ku kurra ko maza ne, sai Allah ya abata a matsayin kurra ko mazan. Mun fahimta, duk yadda kake tsammani game da Allah subhanahu wa ta'ala, shi ne Allah zai maka. To malace wala raiba anna husna dhanni bil inma yakunu ma al ihsan, tabbas ba shakka kyakkyawan zato wa Allah subhanahu wa ta'ala, ana so mutum ya dinga kyakkyawan zato. Amma sai dai kada kyakkyawan zaton ya sanya ka rudu game da aikata aikin alkhairi. Wani yana kyakkyawan zaton cewa kawai shi in ya mutu aljanna ne, su kawai sun mutu su kawai aljanna ne. Kaga wannan kyakkyawan zato ne, amma kuma sun kure a daga kwarai da gaske. Abu yadda ake bukatar mutum ya rayu, an ya kuna bainal khawfi war raja, ka dinga kaunar rahamar Allah subhanahu wa ta'ala, kana tunanin wala Allah kuna cikin aljannan nan tare da uldanun mukhalladuna ga suhurul ain suna ta yawo tare da ku, ko wala Allah ma ya kasance kuma ana huta ana azantar wa iyazu billah. To amfanin sa zai sanya in ka tuna abinda ke ciki na ni'imar Allah, sai ka ƙara matsawa wajen Allah subhanahu wa ta'ala da bauta. Idan kuma ka tuna abin da ke wajen Allah na azaba, sai ka ƙara nisantar wannan abin. Amma idan ka sa a ranka cewa a'a ku kawai an ƙare ɗan aljanna ne, to sai mutum ya rudu da barin abin da yake ma sabon Allah ne, sai na gani ai ko sun yi sabon Allah ma su za su shiga aljanna. Kaga wannan kuskure ne, kamar da wasu ka doka cewa su kawai da biye da halin zai kasance su kawai ɗan aljanna ne, saboda ai suna akan manhaji kaza. Wannan kuskure ne. Hatta annabi sallallahu alaihi wa sallam ce mai tuma sahabbansa, yace ba wanda zai shi aiki sa zai kai sa aljanna, in dai dan yawan aiki ne, to ba shi a duniya wanda tarin aiki sa zai kai sa aljanna. Suka ce annabin Allah har kai, yace har ni, sai in Allah ya lillibe dirhamarsa. da kaka rudu da yawan aikin ka dan ruduwa da aiki na daga cikin abun da ke hana wa mutum ya ƙara dacewa wa Allah subhanahu wataala da ibada sannan kuma yana daga cikin abun da ke rudar da wani daga shi kawai dan yayi sako ma ba dai ko sako wanda wallahi alazim su yin sako a gan su kamar wajibi ne ma malan jabir akwai wanda su su yi sabon Allah ma kamar wajibi ne saboda in ba sa sabon Allah irin laje su take wajen Allah sai Allah ya kasa biyan su gaban a ina alkiyama ko kuma ya ci karatu akwai mahabbobi akwai masu wannan fa'inta sai za su ki dan taba sabon Allah subhanahu wataala akai akai saboda kada a rasa asararsa da za a yi da su kaga wannan ke nuna cewa ashe mutum har yanzu bai san wahiya Allah subhanahu wataala ba wallahi lazim kuma wanda ka ga su suna karanta alqur'ani sai dai matsalar ba ta dabburi cikin alqur'ani mai girma shi yasa dole da cikin magabata yake cewa da karanta alqur'ani da ba ta dabburi ka sauke sa gwara ka karanta aya daya kai ta dabburin ta yafi lada wajen Allah subhanahu wataala ka karanta aya dai da zaka tsaya kai ta dabburin ta yafi ka karanta qur'ani ba kire babu ta dabburi ai Allah ya zarge wannan ba su tadabburin alqur'ani afala yatadabburuna alqur'an eh Allah ta shin ba su tadabburin alqur'ani har ma annabin Allah yake cewa akwai wasu ayoyi a cikin alqur'ani waylul liman qara'aha thumma lam yatafakkar duk wanda zai karanta wa'annan ayoyin bai tadabburi bai tafakkuri bai hangen abinda ke cikin wa'annan ayoyin annabin Allah ya ce kore na azaba ya tabbata a kansa kaga idan mutun yayi kyakkyawa zato wa Allah to ya dinga kuma tunanin ya dinga tsayawa bainal khawfi war raja wannan shine aqidar ahlus sunna wal jamaa malati wala raiba anna husnul dhann inma yakunu ma'al ihsan ba shakka kyakkyawan zato yana tattare da kyautatawa fa innal muhsina husnul dhann bi rabbihi al yujazihi ala ihsani tabbas wanda kyauta mana ko na kana da kyakkyawan zato wa Allah subhanahu wa ta'ala in har ya kasance kai ba mai kyakkyawan aiki bane to ba za ka samu abin da kake zaton ba dan mutun yana tsammanin ya shiga aljanna amma baya sallah bai azumi bai zakka duk abu ba wace ibada da yake sai dai kawai yana da kyakkyawan zato da Allah shi dai Allah ghaniyun an azabi Allah ya wadatu ko Allah ya masa azaba bi Allah zai karawa me zai kara wajen Allah kuma tunda Allah ghaniyun an azabihi Allah yana iya kai shi aljanna amma kuma bai wani aiki da yake yi na ihsani shi yasa ai Allah subhanahu wataala yayi alƙawari in har ka zama to muhsin to zai taimake ka a rayuwa yace wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha la ma'al muhsinin tabbas allazina jahadu fina masu kokari a tafarkin mu dan su ga al'umma ta fahimci wa'annan addini ko su su ga sun fahimta sun yi aiki da shi Allah ce lanahdiyannahum subulana wallahi sai mun cirye da su hanyoyin yasa a kullun ina faɗa cewa idan ka ka samu kanka cikin aikin alkhairi to ba wayinka bane ganin daman Allah ne wala Allah akwai abun da kake wa Allah Allah ya taimake ka akan wannan abu da Allah ce lanahdiyannahum subulana tabbas za mu shirye da su mu dora su sai ko in ba abun ka baka natsuwa kika ji kawai baka gaza ba kai baka natsuwa ba akwai wanda saboda Allah ya taimake sa in fa wuni ya yi bai karanta Qur'ani ba sai ji kansa gaba dai a takuri kaga wannan ai Allah ya taimake sa wani ba baya yadda za a yi wuni yazo ya wuce bai buɗe littafi yayin karatu ba wani ba yadda za a yi wuni yazo ya wuce bai nafila ba wani ba yadda za a yi wuni yazo ya wuce bai sadaka ba to kowanne da irin yadda Allah yake sauke masa al'amari muna fata Allah ya sauke mana hanyoyin alkhairai a rayuwa sai ce wa inna Allaha ma'al muhsinin tabbas Allah subhanahu wa ta'ala yana tare da masu kyautatawa ashe idan kana son abinda kake zato wa Allah ya tabbata gare ka shine ka kasance mai kyakkyawan alaka da Allah ka zama to muhsin to shi kuma al muhsin ihsanin nan guda biyu ne al ihsanu ila Allah ko al ihsanu ma'a Allah da kuma al ihsanu ila al khalq zaman to kana kyautatawa kyautata tsakaninka da Allah subhanahu wataala shi kuma kyautatawa zuwa ga Allah shine duk abin da zaka yi kai bisa ikhlasi bisa karantar annabi sallallahu alaihi wasallam kai dan sa
dan neman yardarsa kuma kai bisa karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka bauta masa kamar kana yana ganin ka shi kuma kyautawa bayan Allah da ta sha bamban da magana ma in kai shi ma alkhairi ne ba gashi ba hadisi alkalimatu tayyiba sadaqa wa tu'inu ar-rajula ala dabbatihi fa tahmiluhu alayhi aw tarfa'uhu lahu mata sadaqa annabi yace ka faɗi magana mai kyawu ma sadaka ce ko baka da abin da zaka bayar da wa mutum ka saka masa fuska kai murmushi wallahi za a baka ladan kai sadaka na daga cikin abin da manzon Allah ya wanda daga cikin sahabbai wasiya shine ya zama to mai fara'a wa al'umma sai sa yake cewa ni ban taba haduwa da annabin Allah ba ce na yi murmushi ba sallallahu alaihi wasallam to wani ba murmushi shi ko bai mutane murmushi ga murmushi sa da ƴan mata ne an samu matsala to ana son mutum ya zama to bai fara'a kaga zama to mai daurarran huska ka dinga saka mutane huska shi ma sadaka ce kaga mutum yayi faci ka taimaka masa sadaka ne mashin kin mutum ya tsaya ka tura shi kai sadaka kai mutum ya bado ka dauko ka dora masa kai sadaka duka wannan kyautatawa ne ziyara asibiti sadaqatul abin ihsani ne da makamantan wannan malai ce fa innal muhsina husnul dhanni bi rabbihi tabbas wanda yake kyautatawa kuma yake kyauta zaton sa da Allah subhanahu wa ta'ala annahu yujazihi ala ihsanihi ba shakka Allah zai sakanka masa game da abin nan kyautatawarsa in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha amfanin abin yana dawowa da mutum ne in ka kyauta ma kanka ne kaiwa sai ce wala yukhlifu wa'ada ubangiji baya saba alkawari Allah subhanahu wa ta'ala baya saba alkawari wa yaqbalu tawbata kuma Allah yana karban tubansa duk wanda ya tuba Allah yana karba wa ammal musii amma wanda yake muna zato wa Allah subhanahu wa ta'ala yana ganin kawai su da su mutu sai huta kawai su ne sun rako maza al musirru ala al kaba'ir wanda ya doge yana ce akan yin aikata manya-manyan zunubai wazzul da kuma yawaita zalunci wal mukhalafat da sabani المخالفات سبب ما دوكوكين الله سبحانه وتعالى فإن وحشة المعاصي والظلم والإجرام تمنعه من حسن الظن بربه ما لتي باشك الوحشة إلاقة وحشة كليتا كليتا سبب الله دون سبب الله هنا كليتا دمت سبب الله سبحانه وتعالى هنا كليتا دزوت يرتن النبي آدم sai zaman to ba komi a cike sai sabo irin su da Allah ce kalla barana ala qulubihim ma kanu yaksubu Allah ce tabbas abinda suke aikatawa na zinubi yau da gobe Allah ya ce har zuciya ta yi tsatsa kaga wannan ya hadisin annabi ya fassara wannan cewa annabi adam idza aznaba zamban idan mutun yayi zinubi sai Allah ya sanya ya masa digo a zuciyarsa in ya ƙara wani sai a ƙara in ya ƙara wani sai a ƙara yana ƙara zulubin ana ƙara masa digo baki har ta kai lokacin zuciyar ta canye yana ka san idan ƙarfe ya jima cikin ƙasa yana ne yana tsatsa yana lalacewa ya canye ko haka idan zinubi yayi yawa wa zuciyar dan annabi Adam take da kuma babban abin da yake warkar da tsatsar zuciya ba abin da yake alqur'ani mai girma karanta sa da sauraron sa da tadabburin sa da kuma yawan kokarin tabbata abin da ke ciki na umarni da lisanta da abin da ke ciki na nahani duk wanda yake bukatar zuciyarsa ta warku Allah ya tsamar da ita daga tsatsa to babban makamashi shine ya rike alqur'ani mai girma sai Allah ce inna hadha alqur'an yahdi lillati hiya aqwa laika rike alqur'ani zaka shafa maki a rayuwa Allah ka sanya mu cikin makaranta alqur'ani mai girma kuma da ce watan kadaicin saban Allah da kuma zalunci da kuma ijram laifi shine al-ijram laifi aika ta'addanci tamna'uhu min husnul dhanni bi rabbih wannan shike hana sa yayi kyakkyawan zatowa Allah subhanahu wa ta'ala bala duk wanda zaman to mai saban Allah mai zalunci mai ta'addanci to wannan ba yadda za a yi kikkiawan alkhairi wa kansa a rayuwa gane yake kawai in ya mutu ma shi ai kaza ne da kaza da kaza da kaza da kaza jama'a mun fahimta idan misali idan ka dauki wanda yake mashayi wanda yake gashi yana sha kuma yana sata da zaka zauna ka dinga fira da shi sai ka kawai shi baya kikkiawan Allah zato kawai su dai a duniyan dai la ya mutu fiha wala ya haya ba mutu ba a rayu ba da kiyaman ma haka suna ji haka kawai gane yake su dai kawai sun tehu tani ke sa a alsuwa ke bada labarin wani daga cikin magabata a zamanin bani Isra'il ne akai wani wanda yace wa ayyansa idan Allah ya masa wafati ya rasu to su kansu bunna gawarsa su shanya ta tabushe idan suka shanya gawar ta bushe sai su nikata su yi garinta idan suka nikata a matsayin gari to sai su zo su sheka saura a iska saura su sanya a cikin ruwa sai annabin Allah ya ce idan ka tashi alkiyama sai Allah ya taddasa wanda ya mutu sai suka yi haka yana mutuwa suka shanya sa sai da ya bushe suka nikasa suka sheka rabin gawar rabin todarsa a iska sannan kuma a cikin ruwa da Allah ya tattara su a kiyama sai Allah ya tambaye shi wane danni kai wannan sai ya ce Allah makhafatuka ya rabbi tsoron haduwa da kai ne ya same hannan sai Allah ya ce je na gafarta maka a sanya shi aljanna Allah ya ce je an gafarta masa idan mutun yake kikkiawan zato wa Allah subhanahu wataala Allah yana taka masa an taba shi ma a zamanin bani Isra'il wani ne yazo yana neman ilimi bashi rance ya zo kasuwa haka sai ne mai bashi to wanda zai bashi bashin sai ya ce masa waye shaida yace shaida ce shaida ta Allah subhanahu nan ban san kowa ba ba wanda ya sani amma dai kan Allah ya sani kuma na san Allah na san Allah kuma Allah ya san nabi ba wan sani daka ina sanya Allah ya zamanto shaida to sai ya ce masa to in baka biya bashin ba wa zai biya maka yace in ban biya Allah zai biya min ya kyauta zato wa wa Allah subhanahu wa ta'ala wannan bawan Allah yadda ke kudin ya basa hadisin yana Bukhari yadda ke kudin ya basa ya ranta masa kudin ya je har kallarsa da zimmar cewa lokaci kaza zai mai masa da kudin sa ranar da zai mayar da kudin tayi da yazo tsakanin sa da wancan mutunan ruwa ne ko da yazo bakin ruwa jirgin ya tashi jirgin ruwa ya tafi kuma fata kuma sun yi alkawli rana kaza ya tarba a wannan jirgin yanzu da yazo sai ya ce kawai jirgin ya tashi ya tafi ba kowa sai ya nemo kututturen ice sai ya huda wannan icen sai ya sanya wannan kudin ya ce ya Allah lokacin da za a ranta min kudin nan an tabbaye ni waye shi na ce Allah kai ne shaida an ce min waye majibinci na in ba ni wanda zai biya na ce kai ne Allah yace Allah kaga kuma yatar da ni a rayuwa yace Allah ka danka wannan dukiyar da me ita kawai ya sake da cikin ruwa ya juya wasa yayi takarda ya rubuta ga larurar da ta sa bai zo ba amma dai ga kudin ya sanya cikin takarda ya rubuta ya sanya cikin ruwa ya juyo wasa wancan mutunan da suka yi alkawali ga jirgin ya so yana bakin gabar jirgin ruwa ba gabar ruwa ya tsaya ga kaf ba wannan mutunan da ya baiwa bashin dukiyarsa kuma ba wanda ya baka wa sako ita wala Allah akwai abin da yasa ya hana sa kaji bayin Allah wala Allah akwai dalili mai karfi da ya hana sa suna kyautawa junan su zato ya jiyo zai tafi ya jira ya jira kaga ba alamar da kowa sai tashi ya ce bari mu je gida haka haka Allah ya kaddara ya kama hanya zai tafi sai ce kai da wani kututturen ice ne ma bari in biya da shi gida ko abinci ai da shi yana ke wannan kututturen icen ya tafi da shi gida yana faskarewa sai ga ya ga lalita ya ga abun nan abun sa kudi a ciki da takarda ya buda daga kudi ne sai kilga kuma ya karanta takardar daga wane ne wanda aka baiwa kudi kaza gashi larura ta kama ne ban zo ban samu zowa ba saboda ko na zo jirgi ya tashi amma na danka kudin nan da Allah ya kaima mai su shi kun fahimta Allah ya kai ko bai kai ba kaga ya kyauta wa Allah subhanahu wataala zaton sai Allah yayi ya cika masa duk da haka kuma sati na kewayewa ya kawo jirgi yazo da kudin yace wane yazo kaga rana kaza ban samu nazo ba yace ga kudin kace ai Allah ya biya maka wasikar ta zo kullum a rayuwa ka dinga kitu zato wa Allah subhanahu wataala kake da kake kasa kanka a'a kai ku ka san akwai wanda fa sahabar jahilci bai fa san waye Allah ba shi kawai gani yake a yadda yake aka je kare a duniya kawai gani yake a yadda yake fakirin sa miskirin sa ka bai kare ba kai kanka adalci ba wallahi ba kai kanka adalci ba Allah ya dace da mu to mallaka yake cewa da haka shi wannan azzalimin kuma mai sabon Allah ko sabon Allah da zalunci ke hana sa watan yake tawo Allah subhanahu wataala zato wa hadha mawjudun fi shahid mal wa hadha mawjudun fi shahidi malace wannan abu ne wanda yake karatu na zahiri abu ne wanda yake a reality muna ganin sa fa innal abdal abiq al musi malace kaga bawa wanda yake al abiq wanda ya guji daga ubangidansa mana mutun ne yake da bawa dan ai bawan sa wanda ya saya sai ya tsaye da shi ya cewa al abiq al abiq bawan da ya gudu daga hannun mai gidansa to kaga bawa wanda yake ya gudu daga hannun mai gidansa al musi wanda yake kuntatawa yake mummuna al kharij an ta'ati sayyidihi wanda ya fita daga da'ar shugabansa la yuhsinu dhanna bihi bai kyautata masa zato ba inda ya kyautata wa mai gidan nasa zato to da ya haƙura wata ranka inta sai yake haka ne da ya haƙura ai da yawa daga cikin yara masu hakon shaguna rashin haƙuri ya sanya suke wa uwayen gidan su sata har akai su kosu akai da kosu da korasu a shagon shi bai tara abun kirkin ba kuma an kore su kuma ba wanda zai yarda da shi kaga wannan abin nan su uzzanni ne amma kyautatawa mai gidanka zato cewa ba abin da ba zai yi maka ba a rayuwa da ikon Allah subhanahu wataala inda kana hidima a ƙarƙashinsa mutum nawa ne yake aiki da mutum kuma ya gina masa gida a gina ma keken gida kuma a aura maka yariya kuma a baka haraka suna da yawa sun kyautata zato ne amma wasu in aka sa sai yana ganin kawai fa yanzu kana nisa ne fa yanzu alhaji yana mutuwa banda komai cikin dukiyar alhaji to gware ina wani kaina ko sai bai yi nashi na kanshi kuma alhajin bai mutu kuma an kore shi da ufu talib wal matlub kenan ko Allah ya sauke kuma dai ke tsuna a zuto a rayuwa wannan shi ne abinda malai yake so ya fa'itar da mu malai ce wala yujani'u washar isa'a ihsanu dhanni abadan har abada malai yake cewa ba yadda za a yi watan kadaituwar muna zato ya hadu da kuma kikkiawan zato wa Allah subhanahu wataala har abada ba su haduwa yadda ka san da huta da ruwa ba sa haduwa guri daya in ko aka hadu dai sai yayi galaba akan daya haka kikkiawan zato da kuma muna zato ba sa haduwa guri daya ba idan za a yi a ce ana bar ana karuwa sai dai a yi daya alace fa innal musi'a mutawahhishun bi qadri isa'atihi tabbas wanda yake mai munanawa yana kadaituwa ne yana zamantowa kadaitacce ne bi qadri isa'atihi ko zankocin munana zatansa da yake yi idan mutum zamanto mai mummunar aniya zai ga aniyar sa tana biye sa shi yasa ai nan koyro ma yi sai waka ko yace azura ido ta ishe mai hankali kuma yace mai gina rayuwar mugunta in zaka gina rayuwar muguntar ka gina ka gina gajeren saboda take iya kasancewa ka fada ciki wannan karatun ne mutum kamar ta duniya fa makaranta ce shi fa wani akwai karatun da ba dole sai ba an bude Qur'ani da hadisi a reality rayuwa ma shi karatu ne da Allah ya ce wa fi anfusikum afala tubsirun kaje ka rubuta tafsir musamman Ibn Ashur at-tahrir wa at-tanwir da irin al-imam tafsir al-imam al-Qurtubi da al-imam al-Baghawi kaga irin bayanan suka zuba wa fi anfusikum abinda yake wakana tsakaninku wa juna shi kanshi darasi ne aya ce Allah ce afala tubsirun ba ku hankalta ku lura Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu. Allah ya samu wani lafiya. Malik ya cewa wa ahsanun nas zannan bi rabbihi atwa'uhum lahu. Wanda yafi kowa kyautatawa Allah zato shine wanda yafi kowa da'a wa Allah. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yafi kowa kyautatawa Allah zato. Har ma Allah ya bada labari a Baqara. Shige cewa mata nasrullah ko am hasibtum an tadkhulu aljanna walamma ya'tikum mathal alladhina khalaw min qablikum masatuhum alba'sa'u wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladhina ma'ahu walladhina amanu ma'ahu mata nasrullah allati ala inna nasrallahi qarib. Annabi ya tabbatar da cewa taimakon Allah yana kusa, yana da yaqini Allah zai taimake su. Yana yaqini, yaqini cewa Allah zai taimake su. To amma duk abin da ke shiga na rayuwa idan ka je kana jin ba za ka iya har abada. Ko kun fahimta? Duk abin da mutum zai sa kansa a rayuwa in har ka ji cewa ba za ka iya ba to ba za ka iya ba. Amma ka samu kanka cewa za ka iya. Ko kun fahimta? Karatu ne kai ka sa ka za ka iya, za ka iya. Amma in ka ji cewa ai kai wala kai Qur'ani izm 60 Sura 114 aya 6666 ka hadda suka zai ka ba za ka iya ba, ba yadda zai ka hade shi. Amma in kana ganin kawai ai sura nan 6666 ayan nan 6666 nan a wajen Allah ba wani abu bane Allah ya sanya maka shi kai tsaye. Sai ga waɗanda yaron da shekara 7 Allah ya ba su shekara 10 to kai shekara 29 shekara 30 40 Allah zai iya baka. To kuma sai Allah ya baka da wannan ne su Abubakar Siddiq su fara ci Qur'ani lokacin da ya ci Qur'ani shekara 60 a duniya. Lokacin da Abubakar Siddiq ya gani Qur'ani izu 60 kaf shekara 60 gare shi a duniya. Ya sa wa kansa zai iya. Jama'a mun fahimta. Lokacin da Abubakar Siddiq bai rasul manzon Allah ka samu ya gama da gwamnati ta gama da kalubale. Kalubalen farko ya hadu da mutanen da suke ai suka yi ridda al-murtaddin suka ce su gaba dai ma sun bar musulunci kwata-kwata sun bar musulunci. Annabi ne ya damu kuma ya mutu sun bar addini. Ya hadu da wani suka ce su kuma za su yi musulunci za su yi sallah amma ba su ba da zakka. Su ba zakka kan ba su basuwa. Daman dai empoci Annabi yake karba kuma ya mutu suka ce daga yanzu to shi ke ma su fara basuwa. Kuma aka samu wani suka fito suka ce su annabawa ne. To sai Abubakar Siddiq ya tara sahabbai yayi mitin da su. Ita musu kun ga abin da nake fama da shi. Daka ni mu kuke gani akan wannan suka ce ai a haba ran kai dade kamata abin mutane a hankali. Ka san an zo ƙarshen zamani da bi mutuwar annabi ba alama ce min alamatu sa'a. Annabi ya mutu alama ta shi kiyama ce. To tun da haka ya kamata a lallaba mutane. Waɗanda suka ce za su yi musulunci amma ba su ba da zakka a tai a hakan nan an yarda mu tai a hakan nan. Yace kai yace wallahi ba wanda zan daga ba kawa na ji na iya zan iya kuma duk wanda ya raba tsakanin sallah da zakka sai na yake sa. Yace kuma in akwai da za a ce mutane suna ba da zakkar ige da ake daure tumaki da ita yau mutun yace ba zai ba yace wallahi sai na yake sa. Ya shinya runduna tsakanin Usama da Khalid yace aje Usama yaje yaqi al-mutanabbiin masu cewa su annabawa ne musalmatul kazzab ala ra'sihim ya tura sa yace aje a yake sa yace wani ka zaman to shugaba in an kashe sa wani ka zaman to shugaba in an kashe sa wani sai dai zana shugaba fiyar yace kana sari aje a yake yace kuma nan duk kauyukan kowa yazo yabi in ko ka kiya zamu yake ka aka da yaji ya iya Allah ya taimake shi yana kyakkyawan zaton cewa in Allah zai kawo masa agaji kuma Allah ya agaza masa a kashe musalmatul kazzab waye ce kuma suka dawo cikin musulunci da urar talaba. Umar dan Khattab ya zauna ce laulaka ya Abubakar la zalzala al-islam wa halaka al-muslimun yace wallahi ba dan kai ba Allah ya sanya kana cikin yace wallahi da musulunci ya tabarbare kuma da musulmai sun halaka a rayuwa. To kaji za ka iya duk in kaji cewa ba za ka iya ba ko to malam daga nan kawai ka yi ishuye kawai kaji kawai ka sa kanka ka yi ishuye amma duk abin da ka sa gaba kaji kawai ka iya to da ikon Allah shi ka kai labari a rayuwa. Allah ya datar da mu.
malaka yake cewa kama qala al-Hasan al-Basri kama da Hasan al-Basri yake cewa innal mu'mina ahsanu dhanna bi rabbih tabbas ne imani ahsanu dhanna bi rabbi yana kyauta zato ga ubangijin sa fa ahsana al-amala wannan ke sanya sai ya kyauta aikin sa mutum ne imani zaka same sa yana kyauta zato wa Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma bayan wannan ba zai tsaya ba a fa ahsana al-amala zai kyauta ta aiki a rayuwa ya aikata nagartattan aiki wa innal fajira cikin mutum wanda yake fajiri asa'a dhanna bi rabbih ya muna zato wa Allah subhanahu wa ta'ala fa asa'a al-amal sai yake mummunan aiki a rayuwa a wannan gabar ɗan uwa idan mutum ya maida hankali kware da gaske wallahi zai fahimci karatu mai girman gaske bari in ba da misali guda daya Muhammad Awwal Albani alaihi rahmatullahi ta'ala Albanin zari Allah ya ji kansa dan kana sauraron karatutukansa kana bibiyar da'awarsa mutum ne wanda Allah ya taimake sa da kyakkyawan zato wa Allah subhanahu wa ta'ala har fada yake yace ina da yaqini 100% cewa wannan da'awar Allah zai taimake mu a rayuwa yace amma fa ban san ba a yaushe ne amma yace ina da yaqini tabbas Allah zai taimake mu kawai mu ya yace ina da yaqini Allah ya cika masa ko bai cika masa ba ke kusan abin da ya kafa a Afrika gaba ɗaya kaf ba Najeriya ba Afrika gaba ɗaya kaf ba wani malami mai da'awar addini da ya kafa abin da ya kafa a tarihi ba kaf Afrika tun daga jardin nan fan har Ajay University ƙarƙashin tafiyar malami na addini duk Afrika babu Afrika babu kuma kwanan nan ma sun bude karatun likita cikin wannan jami'ar an bude bangare na karatu abin da ya shafi fasahar zamani ga karatun fasaha kuma ga yara suna tahaddud Qur'ani kun dai gani ga Albani TV an bude yace kawai ya fito tare yana dan yawo ne a masallacin sai ga nan ya kamata a ci gidan radio ne gidan talabijin sai ya rubuta amma ba a yanzu ba nan gaba za a yi kun fahimta shege kira husnul zanna billah ya ina da jinni a zuciyarwa Allah zai yi masa kuma sai Allah ya yi masa amma idan kana ganin Allah ba zai maka sai Allah ya barka haka nan ba za a yi maka sai a barka ba za a yi maka ba to kuma Allah ya cika masa burin sa kisa Allah subhanahu wataala yake cewa faminhum man qada nahbu wa minhum man yantazi amma wa ma badalu tabdila wasu kafin su mutu Allah zai cika musu burin su wasu kuma sai bayan sun mutu ne Allah subhanahu wataala yake karfafa su bayan sun mutu sai kuma Allah ya maido su a duniyar sun mutu amma sai su dawo dake misalin Abubakar Mahmud gumi Allah ya ji kansa kamar gurbe bar su ba yanzu da zaka doka a tarihin da'awar Najeriya ga ba ma Najeriya dai in ka doka kusan duk wani malami da yake da'awar sunna in bai karatu wajen gurbi malamin sai ya karatu wajen gurbi kaga har yanzu gumin yana mi yana rayi kuma a tarihin duniya gaba ɗaya kaf a yaren Hausa shine mutum na bari wanda ya fara rubuta Qur'ani da harshen Hausa ya fassara shi tarjuma Qur'ani da Hausa kaza mutum miliyan suka amfana da shi ya rubuta Qur'ani raddul azhar ila ma'anil Qur'ani kuma abinda zai baka mamaki Malam Jafar wanda bai cikin aiki ko dai ko 00.00 0.00 nashi bai yi ba kuma zai dawo yana raddewa Abubakar gumi in ka ce rubuta maka littafi mai mujalladi biyar littafi mai safaha biyar ba zai rubuta ba dan larabci kirki ba bai ba littafi mai safaha biyar faji biyar na kirkin ba zai ba kuma yana zo yana taraddi da malaman suka aiki wancan Allah ya sauwake Allah ya gafarta mana jama'a mai imani duk lokacin da yake da kyakkyawan zato wa Allah subhanahu wataala to a lokacin yake ƙara kusanci wa Allah subhanahu wataala irin su al-Uthaymeen alaihi rahmatullahi ta'ala irin su Nasiruddin al-Albani Albani wacce na Saudiya fa sana'a sa fa gyaran mantir ci fa gyaran mantir malam Jabir baban sa aiki sa gyaran mantir wannan dai mantir in ta lalace a kawo ya gyara da wannan sana'ar yake shi kuma baban sa ai baban sa yana da takilanci da mazhabin Shafi'iyya amma yana karanta jurnal sai yake ganin hadisi suna shiga cikin juna sai ce to ya kamata a samu karatun da zai bambance hadisi sahihi da hadisi dhaifi
Allah kuma ya taimake yaji zai iya kuma Allah ya taimake sa yabi fa da an ce hadisi fa akhrajahu al-albani an kare ba buƙatar bincin hadisi a ko ina yake da an ce ai albani ya magana akan hadisi an kare yana sana'ar gyaran mantir kuma zai je ya ci gaba da karatun hadisin sa an sai gidan ku su an taba sai har gidan ku su ya taba shi har gidan ku su da an gano cewa gidan ku su ya karanta da amma ya fitar da jami'a ta musamman ma sai aka sake masa gida Allah ya dace da mu kyakkyawan zato ne wa Allah subhanahu wa ta'ala bai subhanahu wa ta'ala ya dace da mu malik ya cewa wa kaifa yakunu muhsana dhann bi rabbihi huwa sharidun anhu hala murtahirin fi musahatihi wa ma yubghiduhu muta'arridun li la'natihi قد حان حقه وأمره وأمره عليه فأضاءه وهان نهيه عليه فارتكبه وأصره عليه مالك تيوا وتيايا وندك محسن الظن وندك كيكاون زتو الله سبحانه وتعالى تيوا الله زي مسا تيايا إذا منتو شارد أنف إذا منتو واتطي جمد الأمر الله سبحانه وتعالى تيايا أكبر تكسنتي hala murtahilun fi musahatihi yana tafi a cikin abin da ke bata wa Allah da rai wa ma yughbiduhu da kuma abin da yake makanta wa Allah subhanahu wa ta'ala muta'arridun yana fuskanta lin'alatihi da la'ar Allah qad hana haqqahu tabbas in dai haka ne malaki ya kha'inji wato haƙin Allah subhanahu wa ta'ala wa amruhu kuma da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala alaihi akan sa fa adaa'ahu a wannan lokacin sai kuma ya tozartar da haƙin Allah da umarnin Allah ba zai yi ba wahana nahayihi alaihi kuma sai ya tozartar da hanin Allah akan sa fartakabahu wa asarra alaihi da haka sai ya hau wannan abin da Allah ya umarce sa ya bar sa na nahayi sai zaman to yana yin abin da Allah yake yi wa asarra alaihi kuma sai zaman to ya dage akan sa anan murihi da tarihin misalin al-Imam al-Bukhari alaihi rahmatullahi ta'ala Muhammad bin Isma'il al-Bukhari alayhi rahmatullahi ta'ala asalin tarihin sai ka karanta tarihin sa ya tashi makahuni yana yaro makahuni cikin ikon Allah subhanahu wa ta'ala mahaifiyar take zato wa Allah subhanahu wa ta'ala take zato Allah ya zato kuma sai Allah ya haƙaƙa wannan abun ta roki Allah makantar Allah ya gusar masa da ita kuma Allah ya bude masa idanunsa kuma ta tura sai je karatun hadisi sai da aka waye gari yanzu duk duniya da an ce hadisi a kharjahul bukhari an kari aga ne aga kyakkyawan zato wa Allah subhanahu wa ta'ala to amma wanda yake ba mai imani ba zaka same sa yana fuskantar yana dagewa akan sabon Allah sai ka samu wai malami wai malami mai karantar da mutane addini mai karantar da mutane addini to yana bin abin da yake haramun ne abin da Allah ya haranta masa misali sai iska malami yana shan taba akwai suwalan jabir malamai ne wai malamai masu karantar da al'umma eh ba su sha cikin mutane Allah ya sauke. To kaga wannan yana yaudarar waye, kansa ne yake yaudara kawai. Domin ba siffa bace ta mai imani. Su Allah ya ba mu labarin masu imani walam yusru ala ma fa'alu wa hum ya'lamu ba sa dagewa kan sabon Allah. In suka gano kuskure ne sai su bayi. Allah ya dace da mu. To kuma nan ya kamata mu kwana ko? Nan ya ko mu juye takarda. Kusan lokaci? Eh? Ku kwana anan ko? Sai mu tashi zance kaifa yuhsinu dhanna bihi insha Allah sati bi dawa. Da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya alkhairi da albarka cikin karatun da muka yi, kurakure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yafi muna ƙara roƙon Allah subhanahu wa ta'ala muna masu kaskantar da kai zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, kuma yi subhanahu wa ta'ala ya ƙara amintar da mu a cikin wannan ƙasar. Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da zai zamanto fitina ce wa Niger da ɗan Niger Allah ka tsare mu da shi. Ya Allah duk abin da zai zamanto musiba ce da ɗan Niger Allah ka tsare mu da shi. Ya Allah duk abin da yake alkhairi ne ko da ba mu so Allah ka tusanya mu da shi. Ya Allah ka zama da wannan ƙasar ta mu lafiya. Allah ka ba mu aminci da kwanciyar hankali. Ya Allah duk wanda ke nufin mu da alkhairi Allah ka kusantar da shi gare mu. Ya Allah duk wanda ke nufin mu da sharri Allah ka nisantar da mu da shi. Allah ka mai masa da kayansa. Allah ka tsare mu da makincin sa. Ya Allah idan kasashen duniya sun tura idanu akan mu, ya Allah mun mai da al'amarin mu gare ka. Allah ba mu buƙatar agajin kowa da taimakon kowa sai naka. Allah ka agaza mu ka taimaka mana a rayuwa. Allah ka yi mu cikin al'amuran mu baki daya. Allah wannan kasar tamu wannan juyin mulki da akai Allah in shine alkhairi Allah ka tabbatar mana da shi. Allah in alkhairi ne Allah ka tabbatar mana da shi. Allah subhanahu wa ta'ala ka sanya din tsoranka a cikin jagororin wannan kasar. Allah ka kare mu ka kare mu mutuncin mu. Wanda kuma abun ya kunce wa a hannunsu Allah ka sanya musu hakuri da kuma riko da kaddara a rayuwa. Haka al'amarin rayuwa take daman yawmun laka wa yawmun alayka. Eh kafin a zo wannan lokaci an yi juyin mulki kusan guda hudu a Niger. Juyin mulki wannan shine na biyar. Kun ce yayi ma Joriko sannan kuma aka zo aka a shi ma alshe kun ci ma kudi ta aka masa shi. Kun ta shi ma kudi ta aka masa. Sannan kuma aka zo aka yi wa mamman Usman ko bare yayi wa mamman Usman. Kuma aka zo aka yi wa shi Cibaran. Sannan Tanja ya zo shi ma aka zo aka yi masa. Kuma sai ya zo ga shugaba Muhammad Bazoum. Allah ya ba su hakuri kuma Allah ya saka shi da mafi alkhairi gare mu da su baki daya. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته